Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A daidai lokacin da jamhuriyar Niger ta tsunduma a lokacin soma sanyin hunturu wannan shekarar ta bana, da ma kasancewa bayan damana da bugawar iskan gabas ko iskan sanyin hunturu wannan shekara, lokaci ne na fargabar afko arangama tsakanin manoma da makiyaya. Kodayake an shekarun baya-bayan nan hukumomin kasar sun watsa jami'an tsaro a ko'ina a cikin karkara domin tunkara kuma rigakafin wannan matsalar. A da'irar karkarar tsarnawa da ke cikin gundumar birnin Kwanni ta jihar Tawa jamhuriyar Niger, al'umma ce ta yi kira ga hukumomi domin su tabbatar da ba a samu wannan matsalar ba a wannan shekara.
A gaskiya akwai matsalolin daga damun mu, ba kuma yan nan tsarna ɗaya ba. Mu dai yanzu a cikin matsalolin da ke damun mu tashi hankalinmu, sai mun kafa damana babu tsaro ga karkara, babu tsaro tun harkon noma, wato makiyaya suna ɓannata da gangan. Da mun samu tsaro, komi ka samu gonaka da albarka ne ka shiga wanda bai dauka kamar can daji, tunda dama ita dabba sai an yi noma ne take samun hakin da take ci. To insha Allah matsalolin mu su ne suka canja mana tuwa kwarya. Sai makiyayi ya zo da gangan, kana noma da dan garin rogonka, in lokaci ya hice shi ko nan zai sa bisashe tun kamin ka dai bayan kuma muna kankoke inda magabatan mu, amma har yau kulli abu ta biya kudin sawuni shi kadai a matsalolin mu.
Wannan shi ya kai mu ga tuntubar magajin garin Tsarnawa domin jin irin matakan da suka dauka domin tunkara wannan lamarin a bana.
Ni ne Bubenomo nan na community ta Tsarnawa. Kamar sun ka faɗa maka, nan lalle ana samun ƴan matsaloli, amma matsalolin kuma ba su da muni irin waɗanda ake samu wurarei daban-daban, saboda muna samu tsakanin abin ga a ciwo ɗankan abin kuma gami da jami'an tsaro da akwai ko da wani lokaci a cikin komin, saboda in an kaji wani ɗan abu koko kacin shi zama babba sun zo sun an zo an tare wannan abu. Matsaloli muna samu da suke ce ana samun su harkon damana, kacin makiyaya su tahi azawat lokacin nan mutane kuma ruwa ka san daban-daban ake su ba gaba ɗaya ake samu ba. Wanda sun samu ishibkan nan ta farin su kuma makiyayan sun kaɗan hakin nan suna tahiya kai bisashen su makiyaya su kai bisashen su wurin haki, su kuma manoma su ko su tare abinda sun ka samu shi ga kawo don ka ko ana ganin kamar ana samu abin, amma Allah da iko ne dai bamu taba samu inda an kai wani wada ba ko komiya na, sai dai da an gani in an kai wani sun kai magana a zo a ce to kwashi kuma wurin shi. Kuma lokacin da makiyaya suna dawowa, lokacin da manoma ya diba abincin su, suna lokacin da abincin su ya kai makiyaya su kuma suna gaugawa, lokacin in ruwa sun kare azawa su taho, in sun ka taho wurin huce nan nasu nan ne kuma ake gani suna biyuwa cikin gonaki ana samun ƴan matsaloli. Amma ina ganin kamar mu reunion kin da mun kai tare da magabata kamar su professor an ɗauki mataki na irin ka mutanen lokacin za su tahowa a san kakane za su biyowa kakawar, kuma za a sa ranar da za su zakkuwa su taho, ranar nan sai ta su taho, lokacin nan kenan za a iya maganin wannan matsaloli. Dan kuma matsaloli dai ba mu da shi kamar irin wannan raimon cikin komin ɗin mu, ɗan mutane suna mataki doka mutum duk matsala mutum ya maka na shari'a, kamar in an zo an yi maka banna kai ka ce kai kai maka kanka shari'a ka dauki mataki dan kanka, wannan shine ka matsaloli. To mutane sun gane in an kai musu banna sai su gudo hukuma su wadi a hidda musu hakkin su.
A karkar bazaga a cikin gundumar ta birnin Kwanni dake kan iyaka da tarayyar Najeriya, irin wannan fargaba ce jama'a suka nuna tare kira ga mahukumta da su dauki matakar gakafin abkuwar fada tsakanin manoma da makiyaya a irin wannan lokaci, kamar yanda ɗaya daga cikin dattawan garin na Bazaga ya mini ƙarin bayani.
Musa Ibrahim, mu abinda an matsalan mu guda an mun fara ɗiba abinci ka ene daji ka kwandaji kuma bai raba mu da hikima ba. Usman muka tsakanin mu da abokan zaman mu ai mun maganin wannan abin da hikima
garin ku da makiyaya
mu huta da kashe kashe da buge buge da wannan abu yanzu haka yaranmu na ta liƙe, kakan san ba ci riba ba. Amma in mun ka noma kayanmu sun ka bari mun ka ɗebe ga daji musakan musulmuna zamani mun za a wa da ƙani to ka ce abin da ya dami ne.
Shi ma magajin garin na Bazaga ya yi mini ƙarin bayani game da irin matakan da suka ɗauka na hana dukkan wata hatsaniya abkuwa tsakanin manoma da makiyaya a bana.
Assalamu alaikum, ni ana ce mini Ibrahimun magajin garin Bazaga. Bisa ga harkan makiyaya da manoma nan dai garin Bazaga, abin da kowa ya sani makiyayi na Bazaga da manomi na Bazaga duka uwa ɗaya uba ɗaya suke. Duk makiyayin da a Bazaga bai da dukiya wadda aka cewa ka tashi ta manomin Bazaga ta. To shi gasawa ko wata matsala ta taho cikin gida sai a gyara ta. Yanzu bana yadda an ka ɗauki mataki an yi sensibilization ba ɗaya ba ba biyu ba, an yi taro ba ɗaya ba ba biyu ba, kuma duk wanda ya kamata shi tahi wurin ejik ya tahi. Waɗanda annan sun ka tsaya masu bisa shi na masu shan nono su sun ka tsaya, kuma da mutane sun ka kawo kukan sun ka ce suna gangarowa da bisa suna jiɗowa suna ɓanna. Rannan farefe sarakuna da fosil da fasa duka sun zo sun taru sun ga zaka an ka tsaye da magana tun lokacin na haddasa yanzu babu banna har yau ba a kawo mana kukan wata banna bisa ga wannan abin gaba. Kuma an ɗau mataki da abincin gada an ka samu bana ubangiji Allah sun ɗau alƙawalin lalle lahiya lumi manoma za su ɗebe abinsu kowa ya saki hannun wani tsakaninsu da makiyaya. An zamana tare da su ba a daɗe ba da an ka zamana da manoma da makiyaya, an zamana tare da su an haɗa kai babu wata matsala. Yanzu su masu tahiya wurin transhuman sun tahi, waɗanda annan da sauran bisashe kuma sun riƙe bisashe bakin gonaki na kiwo wannan da aka yi samu su kenan. Babu wata ɓanna dan yau an daɗe ni ban ji an kawo min ɓanna ba, an ce ana ɓanna ko akwai wani tashin hankali babu shi. Yanzu abin da ɗaya sarki da farefe da sauran duka merori an ka zamana an tsaye da magana da in lokacin girbi ya yi sai a shaida ma makiyaya da a can ga su zahin zakuwa har lokaci ya kai wanda za su zakuwa. An tanada musu ruwa, an tanada musu wurin kiwo nan saboda ana ta amina jan abin ga air departure saboda an sun taho da su shigo gonaki da kingin wuri. Wannan an ɗauki wannan mataki.
Yanzu haka dai hukumomi na jamhuriyar Nijar na ci gaba da iza dakarun kasar yin sintiri a ƙauyuka irin wannan lokaci na ƙarshen ayyukan damana, inda manoma da makiyaya ke ganin dakarun kasar suna shawagi a kowane lokaci a kowace rana a kowane dare a wani abu da Hausawa ke cewa a tamni tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Haruna Mamman Baƙo da birnin Ƙwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abdulmugis Idi Kwatkwane ke sallama da ku a cikin sabon shiri kasuwa a kai miki dole, wadda ke zuwa muku daga kasuwan Goro da ke Asawasi a nan garin Kumashin Ghana. Za mu yi dubi ne ko yaya harkan Goro ke tafiya a nan garin Kumashi lokacin cutar coronavirus da kuma yau da coronavirus ya yi kasa. To jama'a sai a yi saurare lafiya.
Ni ne naku Jafar Abdulrahman, mai lakani Jafar Yaro, vice chairman ɗan Goro gaba ɗaya na Ashanti Region. Alhamdulillahi, sana'an Goro dai sai dai mu yi wa Allah godiya a cikinsa. Da dai muna samu Goro ne a cikin ƙasan Ashanti. Muna da garuruka kamar Afirjasi a Sakwari, Tumkunsu, Yamfa, har da ƙauyukansu. Hannan jasu duka da muna samun Goro. Idan ka zo Aguna, Yamwasi, Jamasi, duka muna samun Goro. To yanzu zamani ya zo ya canja. Ba ma samun Goro a Ghana. Yanzu aikin Goro ya koma Abuja. Ko goron da muke amfani da shi nan a cikin gida Ghana, goron Abuja ne. Amma farin Goro shi muke samu domin su itacensu bai mutu ba. har yanzu suna shuka farin goro. Idan ka tashi kaman fara su nkoko mama su konkorompe har zuwa kade, har yanzu ka zo inda mai sana'an goro ne za ka samu farin goro ka siya. Akalla da muka zo a kasuwa a sau shekara 40 kenan, 1979 muka zo kasuwa a Sawasi. Allah ya sa muna goron nan kadan kadan, dai a lokacin akwai goro a Ghana. To bayan dai kaman dai shekara 12 zuwa 15 itacen goro kan Ghana ya mutu, arna kuma masu goro sun yanyanke wasu tunda goron bai diya, tunda abinda bai diya me za a yi amfani da icen sa, suka yanke suka zuba. To dalilin da yasa muke zuwa Abuja muna sau goro muna kawowa nan Ghana. Idan mun kawo Ghana muna tafiya da shi kaman boko, bolga, wa tamal, yanji, dukka muna kai goro arewacin Ghana kenan. Muna ciki har Allah ya sa wancan gwamnati yazo ce zai gyara kasuwa, aka ta da mu aka koma da mu bayan gari ana kiran unguwan Kontumpu. To nan ne yanzu aikin goro ya koma.
Rufe iyakan Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi wani koma baya ga samu cikin harkan goro?
Gaskiya muna cikin matsala sosai, domin wanda suke zagaya da goro ta Niger suna shiga da shi smuggling, sun je kuma ba su samun hanya. A smuggling ma ba za ka shiga da goro Najeriya ba, kuma goro ba smuggling bane, kayan gona ne. Shekara ɗaya kenan da sati hudu gwamnatin Najeriya ya kulle bada, mun yi babban sallah bara da kwana bakwai daidai ya kulle mana bada, ba mu samu mu tafi da goro. Idan ma kaga goron Ghana buhu a cikin Najeriya, to an dai bi da shi wani hanya ne na karma-karma aka shiga da shi.
Yau da annoban nan ta shigo, wani koma baya kuka samu cikin sana'an ku da goro?
Gaskiya koma baya dai mun samu, mun zauna ba a shiga ba a fita wata biyar. Hanyoyin da muke bi muna fita da goro, idan ka doki goro daga Ghana zaka shiga Togo, ka shiga Benin, sannan ka shiga Najeriya. To Ghana ta kulle, Togo ta kulle, Benin ta kulle, Najeriya ta kulle, to ina zaka bi ka shiga da goro? Wannan turuta ya damu sana'an mu. Akwai wanda suka sai goro lalacewa ya kone, wasu kuma suna tattalin goro hawi wa yau, goro na hannunsu wata hudu, wata biyar, wata shida. To kaga duk goro ya zama farashi, in kuma goro ya zama farashi ya lalace kenan. In ya kone kai asara, baka da jari, dukiyanka ya mutu. To in ya zama farashi kuma ai ya zama tsinta, abinda zaka tafi da shi Najeriya ka sai da shi 40,000, 50,000 har zuwa 80,000, sai ka zo ka tafi da shi Najeriya kana sai da shi 10,015 ko 10,000, ai kaga kai asara, ba karamin asara. Matsala dai muna cikin matsala, har yanzu muna cikin matsala. Tunda in an dauki goro dole sai an yi smuggling sa, kayan da ba a smuggling ba kuma dole sai an yi smuggling, kaga dole zaka kashe kuɗi da yawa sannan ka shiga da shi Najeriya. To saboda shi matsalan da muke ciki kan wannan curuta, wallahi matsala ne babba. Amma muna roƙon gwamnatin Najeriya, ba mu san wani sana'a ba sai goro, daga malantaka sai sana'an goro, wallahi muna neman alfarma. Hakan Ghana da Togo da Benin duka, dan Allah su taimaka mana yanda zamu yi mufta da kayan mu.
Sunana Usama Abdulsalam. Jan dai yanzu Ghana yanzu dabara ne, sai dai Abuja muke zuwa mu samu shi. To fari dai ne akwai shi nan Ghana, kulle bodan da aka yi ya sa dukiyar mutane gashi nan an sai goron fari bai zuwa ko ina, mutane na asara, ka fahimci ko? Ya sa ababen duka ya zo kasa, mutane sun sai goro sun ajiye, duka yayi farsa bai zuwa ko ina. Gaskiya ba da yawancin mutane dukiyoyinsu dun ya je down, abin sai dai gyaran Allah, Allah dai ya gyara mana, amma yana da karfi sosai.
Bangalore na sai kasan matalila ba daga Abuja kenan. Sana'an goro da coronavirus ba su haduwa, sabida mu aikin goro season ne, ya zo yau cinike tashi ko ya ke kwana biyu kuma cinikin ya yi sanyi. Amma sabida kullum bodan Buhari daga Najeriya shi kawai musu matsalar daiwa, saboda farin goro suna yawancin shi
yan
Najeriya. To saboda kullum bodan wurin nan ko ya affecting mu daiwa fa ba karin wasa ba. Goro shi bai da price, ba ka saka ka control shi ba, sai shi ka control kin shi. Eh, sai mai zaka wanga haka, wanga haka zaka sai shi yake 1.5.
Amma
daga 1 million 1.2
To wani effect kuka samu game da kulle bodan da aka yi?
To effect da ya samu dewa don farin goro bai tafiya. Baya ta da goro Nigeria. Ya bar goro na ba mu san kin shi ba.
A da can tarihi ya nuna kaman cewa in za a yi aure ana zuba goro ne da wasu dan kwandala kai, amma yanzu ya zama bonbon, tofi da sauransu. Me kake da shi da zaka ce saboda sana'anku?
Wallahi to shi da Allah ya gyara. Allah ya gyara. Tofi ba laifi bane ko ba haka ba, don ka san zamani ya sake. Komai ya kamata a ce shi ma goro a yi invite shi. Al'ada mu ne goro wanda muka sani kenan. Dalilin da yasa kenan ma kakannin can baya wayanda suka zo a murza a ƙasa a zo kuma shi nan muka zo hamuwa. Allah ya sa mu ma ga mu mun zo.
Ina fatan dai harkan ka na sana'an goro ka samu amfani.
Insha Allah alhamdulillah mun aure komai an yi ciki. An iyali komai dai ana yi ciki. Allah ne ya yi sa abinda yanzu dai harka ya dan lafa kadan. Alhamdulillah mun gode ma Allah.
Na yi kokarin jin ta bakin Alhaji Musa mai canji. Wani attajiri ne mai harkan canji a kasuwan Asawasi, inda shi ma ya yi mana bayani game da sana'ansa na canji.
Sunana Alhaji Musa Aminu Bako.
Alhamdulillah gaskiya ina aiki da yan kasuwa da dama masu sai da kayan kwatakuna, mata masu kawo albasa, mata da suke kawo wake da dai kayan kwatakuna dai. Alhamdulillah lokacin mun yi aiki sosai, lokacin abinci ya short Ghana. Mutanen da muke aiki da su kuma suna zuwa mini da kudi in sake musu su je su kawo shinkafa. Masu zuwa Abidjan na zuwa, masu zuwa Burkina na zuwa, kuma ba ma shi mishin ya ce ba, don ya dace da abun ya zo haka an kulle bodan nan. Ina da mutane da ke Abidjan, sannan kuma ina da yan waye nan da ke Burkina da har Nijar duk baki daya har Togo. To wani sa'in in sun kawo min kudin da yake na saba da masu kayan kwatakunan, in na kira su za a sa kayan lori, manyan motoci na aiki kan hanya, za a sa kayan cikin mota kana zaune za a kawo ma kayan ba shi ka je ba, saboda yadda na tsakanin da masu kasuwancin da suke kasashen waje. Ya so ni ma matan za su zo da min da kudin su bani, ya so in musu transfer. To yanda muke kenan, COVID-19 da ya shi mu ce dai yanzu dai ya yi sauki, ba mu dai ce ba shi na foreign currency kuma da muke samu gaskiya lokacin COVID-19 ba mu samu, saboda baki ke shigo su develop gari ka gane. To da dama ba shigowa, shi daidai buge-buge muke yi cikin gari haka ne. Amma tun da yanzu da ikon Allah shugaban kasa ya bude airport, dole yanzu mu ma mun dinga samu foreign currency, muna samu muna dan kai kawo. So bayanin da na sani kinan kan kasuwanci mu lokacin COVID-19 har zuwa sauke shi, ni dai shin cha alhamdulillah.
To ma sauraro, nan ne kuma wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako sai da sa'aya. A madadin shugabannin kasuwan Asawasi da na Kwantampo da kuma gidan Radio Muryan Amurka, ni ne Abdul Mugis ED Kwatakwa nake cewa peace salam.
Kama sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin, amin, summa amin ya Allah. Amin, amin, summa amin ya Allah.
Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki, makon da ya gabata mun kawo mu babban director a hukumar kula da cuta mai kare garkuwar jiki wato HIV/AIDS naka Dr. Gambo Aliyu, inda yake yi wa wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya bayani akan ayyukan da hukumar ta sa a gaba, musamman ma a yanzu da Najeriya take da masu cutar mai kare garkuwar jiki wato HIV/AIDS mutum miliyan 1,800 sai lokaci ya cin mana. Ga Dr. Gambo Aliyu, DG na NACA a Najeriya.
Na biyu gwamnatin Najeriya tana sawa, na uku su ne gwamnatocin jihohi. Tsakani da Allah, mafi yawancin marasa lafiyan nan da mafi yawancin asibitoci da mafi yawancin masu aiki a waɗannan asibitocin don taimakawa marasa lafiya duka na gwamnatocin jihohi ne. Sannan kuma a yanda tsari yake a yanzu, gwamnatocin jihohi suna cin gashin kansu ne a harkar lafiya. Su suke ɗaukan ɗawainiyar marasa lafiyansu kar ƙwayan cutar cuta mai kare garkuwar jiki ba za ta zama da bambam ba. Ba zai yiwu a ce gwamnatin tarayya ita za ta fidda kuɗi kullun tana sayen magani ga marasa lafiya na duka da baki da ƙasan ba. Bayan kuma mu tallafin nan da ake kawowa a jihohi ake zuwa a kashe, yanzu gwamnatin America take kawo kuɗi da Global Fund, Gidauniyar Global Fund suke kawo kuɗi, da kansu suke zuwa su kashe kuɗin a jihohi da kansu. Babamu suke yi ba, to tunda babamu suke yi ba, mu ɗawainiyar da ake so mu nuna shine mu nuna yanda za mu ɗauki ɗawainiyar mutanen ƙasa. To mun nuna, gashi kuma mun saka kuɗi a ciki, sannan kuma muna yi. Gwamnatocin jihohi sun mana alƙawari, wasunsu sun cika kaɗan, da yawa daga cikinsu har yanzu ba su cika ba. Za mu koma wurinsu mu roƙe su, wajibi ne su zama gwamnatocin jihohi su ne suke jagora wajen yaƙi da wannan cuta, ta yanda suke za su sa kuɗinsu, ta yanda kuɗin tallafi in ya zo zai je wurinsu. Su masu kashe kuɗin yanzu a jihohinsu za su yi aiki tare da su, su saka kuɗin tallafi cikin asusun da aka ware domin jiha, da kuma ita ma jiha ta saka kuɗinta, sannan a dinga ba wa mutanensu magunguna. Ya zama na cewa lokacin da tallafin da ake da shi babba daga ƙasashen Turawa zai janye gwamnatocin jihohi suna kan hanyar iya ba wa mutanensu magani, ba za mu daina taimakonsu ba. Gidauniyar za ta fitar da yanda za mu ba da magani, ta yanda ko da Turawa sun fita maganin za a samu na yanda za a ba mutanensu, amma ma'aikata ɗaukan ɗawainiyar gwaje-gwaje, ɗaukan ɗawainiyar yawo da maganin da kai shi inda ya kamata, ɗaukan ɗawainiyar yi wa mutane gwaji musamman mata masu ciki da sauran al'ummomi waɗanda suke da haɗarin kamuwa da wannan cuta, ya kamata a ce gwamnatin jihohi sun ɗauka. To a yanzu ba mu saka wa'adi ba, amma mu muna tsammanin da wahala a wuce shekara uku daga yanzu. Shi yasa muke wa kan mutane din wannan. Akwai ƙasashe, duk ƙasashen da ake ba da wannan tallafi kusan kashi 72 a cikin wannan shekarar ne suke isa tsani ko suke isa inda ake so su je. Ma'ana sun kammala a shawo kan cutan yanda ba ta bazuwa a cikin jama'a. Ƙasashe 72 cikin 100. Najeriya muna ɗaya daga cikin, muna cikin kashi 32-28 wanda ba su iya sun kai wannan gacin ba. Ba don komai ba, saboda yawan da muke da shi, da yawan marasa lafiyan da muke da su, da kuma cewa har yanzu a cikin al'umman mu akwai mutanen da suke kin a gwada su domin a sani ko suna da akwai ko ba su da shi. Shi yasa muke ba wa mutane ƙarfin gwiwa su gwada da kansu. In sun gani suna da akwai, mu in ya so sai mu shigo ciki. To muna sa ran daga nan zuwa shekara uku mai zuwa, in Allah ya yarda, za mu kai wannan gacin. To bayan ku an kai wannan gacin, babban abin da muke ganin zai faru shine za su kokarin janyewa domin mu mu dauki ɗawainiyar mutanenmu. Na ɗaya dai akwai gidauniya ta tallafa wa wannan cuta, wanda in Allah ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan za ta kasance an kaddamar da ita. In an kaddamar da ita, muna sa ran za ta dauke kashi kusan 25 cikin 100 na buƙatu da ake da shi, musamman ta hanyar magani, musamman ta hanyar kai maganin inda ya kamata a kai da sauransu. Da lokaci kuma muna sa ran gwamnatocin jihohi za su dinga sa kaso daga cikin kasafin kuɗinsu domin maganin wannan cuta, ko kuma domin sayan magani ko sayan abubuwan gwaje-gwaje. To idan suka sa kuɗin da suka yi alƙawarin za su sa, domin sun yi alƙawari a baya, idan suka cika wannan alƙawari, wannan zai ɗauke mu kai kusan kashi 50 cikin 100. Ba lokacin da ya kamata muka kai kashi 50 cikin 100, gwamnatin da tallafin da gwamnatin tarayya ke bayarwa shi kuma zai ƙara mana kashi 10 ko kashi 15 cikin 100. Kaga wannan ya kai mu kusan kashi 65 zuwa kashi 70. Gidauniyar Global Fund ba ma jin cewa ita za ta tafi nan da shekara uku. Muna ganin ita za ta ci gaba da zama, amma kuma ba mu san ita ina ne za ta janye nata ba. Muna sa rai daga yanzu, daga lokacin da muka cimma wannan mizanin kashi 65 cikin 100, ita Gidauniyar Global Fund za ta ba mu tallafi wanda zai sa mu cike gibin kashi 35. Tsarin da muke da shi yanzu kenan, ko muna so kafin shekara uku yanzu masu zuwa ya zama na cewa wannan tsari ya tafi kamar yadda muke kokari mu ga ya tabbata.
Na yi kura ya balle gidojin duniya waɗanda ba su dare ko safiya, irin waɗanda ba rani ko damuna ban dauke da yanayi ba guda ɗaya. Sun kasa daukanta da rayuwarsu babu batun malafiya, irin waɗanda sun ka tafi gardin da
Dr. Gambo Aliyu Gumel, faɗa mana menene sunan wannan ita na'ura da mutum misali in yana jin kunya ko yana da cutar nan ko ba shi da ita zai gwada kansa a gida. Me sunanta saboda mutane su iya nema don yawanci da an kawo mutane ba sa so duniya ta san suna da ciwon ne.
Yanzu dai ga ta ina rike da ita kana kallanta wannan jaka ce kuma a jakar kaga an da aka rubuta da harshen Nasara Oraquick HIV self-test. Abinda ake nufi wannan shine ma'auni wanda kake sawa a bakinka ka gwada matsayinka game da cuta mai karya karkuwan jiki cikin dan lokaci kankani. Idan ka sayi wannan ma'auni ko ka neme shi kantunan magunguna za ka same shi. Idan baka same shi ba za ka iya kiran ma'aikatarmu akan lamba 6222 za a iya taimakonka ga inda za ka je ka samu. Idan kuma ka samu ka saya ka gwada za ka iya kiran mu kuma mu taimake ka. Ka sani cewa lallai gwajin yayi daidai ba ka da shi ko gwajin yayi daidai kana da shi ko kuma an samu tangar a ciki.
Da zarar mutum ya gano cewa yana da wannan ciwon wani mataki ya kamata ya dauka?
Da zarar mutum ya gane yana da wannan ciwon matakin da ya kamata ya dauka shine idan yana so ya mu taimake shi daga nan zai iya kira mu ya gaya mana inda yake. Idan ya gaya mana inda yake za mu gaya masa wurin da ya kamata ya je domin shan magani. Idan kuma akwai wuraren shan magani a kusa da shi wanda yake ganin ba sai tare da taimakon mu ba zai iya garzayawa ya je kai kansa a bashi magani to abin da ya kamata yake nan.
To abin da zamu iya dauka kenan a wannan makon muna fata an amfana ka kasance da mu mako na gaba halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julius Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusule ku kasance cikin koshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi.
Sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.